This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Kuma a yau shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawar da Muhammad Bashir Ladan yayi da ƴan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati a Yaounde, babban birnin ƙasar Kamaru, inda suka maida hankali akan ko ƙasar ta Kamaru ta more roman demokradiyya kuwa ko ƴan adawa suna nuna adawa ko dai gwamnati ta saye su da mukamai. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba. Kuma shirin na wannan mako zai maida hankali ne akan tarihin mulkin mallaka a Afirka. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai Zahara ta fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kafofin yada labaran Lebanon sun ce sojojin Isra'ila sun shiga tsakiyar Lebanon ta ƙasa tun bayan da suka mamaye yankin makonni 6 da suka gabata, kafin daga bisani su ja da baya bayan gwabza ƙazamin fada da mayakan Hezbollah. Rahotanni sun ce sojojin Isra'ila sun kwace wani tsauni mai muhimmanci a ƙauyen Chama da ke kudancin Lebanon kusa da kan iyakar Isra'ila da sanyin safiyar yau Asabar. Daga baya sojojin Isra'ila sun ja da baya daga tsaunin. Yunkurin mamayar ƙasar na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin Isra'ila suka yi lugudan wuta a yankunan kudancin birnin Beirut da wasu yankuna, yayin da jami'an Lebanon da na Hezbollah ke nazarin daftarin ƙudurin da Amurka ta gabatar na kawo ƙarshen yakin. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza, bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin. Sai dai ƙarancin abinci da magunguna da sauran kayayyaki ga Falasɗinawa ya shiga wani mataki a halin yanzu. Fadar White House a watan da ya gabata ta baiwa Isra'ila kwanaki 30 don inganta yanayi ko kuma ta rasa tallafin soji, yayin da wa'adin ya cika. Manyan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce Isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba, tana mai cewa Isra'ilan ta samu ci gaba kaɗan. Duk da haka ta buƙaci Isra'ilan ta ƙara ɗaukar matakai kan kayan agajin. Ƙungiyoyin bayan da agaji na zargin sojojin Isra'ila da daƙile kai kayan agajin a Gaza. Kusan ɗaukacin al'ummar Falasɗinawa kusan miliyan 2.3 sun dogara ne da taimakon ƙasa da ƙasa. Kuma likitoci da ƙungiyoyin agaji sun ce matsalar ƙarancin abinci ta yi ƙamari. Ƙwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikici. Ɗaruruwan masu fafutukar sauyin yanayi ne suka yi zanga-zanga a wajen ɗaya daga cikin manyan ɗakunan taron ƙoli na Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi, wanda za a yi tattaunawar mako biyu. Masu zanga-zangar sun riƙe alluna suna neman ƙarin kuɗaɗe domin kula da tasirin sauyin yanayi. Lamarin na zuwa ne yayin da masu sasantawa a wurin ke ƙoƙarin ƙulla yarjejeniya kan hakan, amma ana ci gaba da tafiyar hawainiya. Kuma masu lura da al'amura sun ce har yanzu ba a san alƙiblar kowace yarjejeniya ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sako aƙalla mutane 10 da aka tsare a lokacin zanga-zangar adawa da zaben shugaban ƙasar Venezuela da aka yi a watan Yuli, kamar yadda ƙungiyar fafutuka ta Faro Panel ta sanar a yau Asabar. Daraktan ƙungiyar Alfredo Ramiro ya wallafa a dandalin sada zumunta na X cewa an saki wasu fursunonin siyasa da sanyin safiyar yau. Ya ce kawo yanzu an sako mutane 10 daga gidan yari da kuma wasu da ba a tantance adadinsu ba daga gidan yari na mata na Las Crisalidas. A cewar Faro Penel, akalla mutane 1,800 ne aka kama bayan zaben shugaban kasar na ranar 28 ga watan Yuli, wanda aka yi ta takaddama a kai. Zaben da ya baiwa shugaba Nicolas Maduro nasarar ci gaba da rike madafun ikon kasar, duk da sakamakon da aka yi ta cece ku ce a kai. Maduro ya hauka ragar mulki a shekarar 2013, kuma zai ci gaba da wa'adinsa na shekaru 6 masu zuwa a watan Janairu. Zaben da ya haifar da kazamar zanga-zangar adawa da gwamnati, kuma ƴan adawa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kungiyoyin kadago sun zargi gwamnatin Maduro da murƙushe ƴan adawa. Wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai a wani asibiti da ke arewacin Indiya ta kashe akalla jarirai 10 tare da raudata wasu 16, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani jami'in yankin Bimal Kumar Dube ya ce gobarar ta tashi ne da yammacin jiya Juma'a a wani asibiti da ke birnin Janshi na jihar Uttar Pradesh a Indiya. Jami'ai sun ce gobarar ta tashi a inda ake kula da jarirai 55, an ceto jarirai 45 kuma suna samun kulawa ta musamman. Kawo yanzu dai ba a bayyana abin da ya haddasa gobarar ba. Brijesh Patak, mataimakin babban ministan jihar, ya ziyarci asibitin kuma ya gana da iyalai, yayin da ya yi alƙawarin tallafin gwamnati ga iyalan da abin ya shafa da yin alƙawarin gudanar da cikakken bincike.
A gaida Zahra Aminu fage da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai shirin zaurin VOA.
Shigowa zauren VOA. Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku hirarraki kan zaben Amurka, kuma an kammala lami lafiya. Yanzu za mu ci gaba da shirin daga kasar Kamaru. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin demokradiyya a kasar. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad, bismillah.
So malamin tarihi misu ta wani fanni, yan jam'iyyar FDPC kamar da muka saurare su suna wato ikirari da cewa lallai an samu ci gaba a wannan kasa a fannin demokradiyya, tunda an kai yadda yanzu wato an yi abin da ake kira regionalization, an fitar da su conseil regional hakan nan, wanda za mu yi alakanta su wato da kakaman hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha. Wannan yin baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, duk da yawa in ya biyo bayan wato kashe-kashe zuba-zuban jini da aka yi a can yanki na sashen Ingilishi.
Abin tambaya shi ne, shin jama'an Kamaru ga baki ɗaya regionalization suke so? Wannan tsarin suka nema ai ba shi suka nema ba. Abin da ake so a ba da ƙarfi wa ƙananan hukumomi mu ga suna aiki. Yau an yi region kamar da ka faɗa, amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa region kuɗi saboda su yi aiki, ba region bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi. Shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati take la'akari da su, sannan ta yi wannan aiki da su. Saboda wannan shi ne saidwa mutum da rago ka rike igiyan, baka bar mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba. To wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba. Shi ya saka bai ka zaman lafiya sashin gabas maso yammacin ƙasar Kamaru, kudu maso yammacin ƙasar Kamaru ba. Abin da saka ba zai kawo ba, domin ba shi mutane suke bukata ba. Sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu, ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta ɗan guturo ta tsoma mutane.
To Alhaji Muhammad Jafaru, a cikin kalamunka na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu da shauransu, yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu. To shi dai yanci na jarida, Alhaji Jafaru, baka ga cewa da akwai dan wato kalubale akan wannan ba? yau Kamaru ta zama cewa idan ana siffanta ta a kasashen duniya ana alakanta ta da kama wasu yan jaridu, musamman akwai wanda kaji yan adawa suka lissafa kaman Wazizi na shashin Renan Ingilishi, akwai shi wannan Martinez Zogo a nan Yaounde da shi ma gashi yadda abu ya kasance har ya kashe ga mutuwa. Ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar ki. Me za ka iya faɗa mana kawai?
Dangane da batun yan jaridu, aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske, domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake daukowa. To daga lokacin da dan jarida bai koma yayi aikinsa yadda yake ba, ya dauko karerai, ya dauko kazafi, ya dauko sharri, yana ba da labarin da ba shi kenan ba, ka gani dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi. Amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa, ba ta da matsalan komai. Duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala, wannan shi ne. To na biyu kuma dangane da batun wayannan kananan hukumomi, karamin hukuma da kake bayani na mairie da conseil regional da sauransu, wannan muassasa ce wanda gwamnati ta tsara shi, wanda zaɓe ake yi, talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su a kan waɗannan harkokin. Shi ya sa na ce ba lallai ba ne shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi, masu miri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki. A'a, akwai abin da ake kira, ana kiransa partenariya, wato alaƙa tsakanin 'yan kasuwa da miri. Zan ɗauki maka misali abin da ya shafi miri, abin da ya shafi mairie de la ville, da abin da ya shafi kuma a conseil regional. Kowanne daga cikinsu za su iya tsarin da za su yi kreyen kamar société anonyme a ciki. In sun yi kreyen société anonyme a ciki, za su iya kulla alaƙa da kowata kamfani, kamar manya-manyan kamfanin nuka wayanda suke kamar su logement sociaux, wayanda suke hanya, wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu. To wannan idan an samu wannan ci gaban, ai ba shi gwamnati ta taka ba, ta saka hannun jarinta, jiha za ta ci gaba ba, ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba. Ita kanta mairie za ta iya haɗa alaƙanta da duk wanda take so a cikin ƙasar Kamaru ko a ƙasar waje. Wannan shi ne. To saboda haka babu babban illa kamar aino min ku mayor, aino min su conseil regional, aino min kuwa ku zo ku tsaya, ku zo ku naɗe hannu, kuna jira kuɗi ya zo daga wajen gwamnati. Wannan ba shi ba ne. Ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi ƙoƙari su sa jihansu su ci gaba. Wannan shi ne.
To shi sai ba manga mu ɗan je ta ɓangaren matasa. Yau idan kai naka lissafin, ya kaga wani ci gaba aka samu a ɓangaren matasa? Don in ka duba za ka ga kamar jam'iyyar RDPC tana da section ta na OGRDPC na matasa, wanda suka yi irin tsari irin nasu, suna da shugabansu da shauransu, duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki. Haka zalika fanni in adawa ma dukka za ka ga cewa akwai wato fanni da aka sa musamman saboda matasa. To baka ga cewa shigan matasa cikin harkan siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan ƙasa ba?
To a gaskiya matasa yau a siyasa, musamman ma an ka ɗauka a fannin 'yan adawa, matasa suna da yawa. An ci gaba sosai, domin zaɓen da ya wuce ma na majalisar, ƙananan majalisa da kuma manyan majalisa, ma mun samu a ƙasar Kamarun matasa dewa da suka je zaɓe, waɗansu ma sun lashe zaɓe, sun tsaya takara da wato adawa da ma partin ɗin mai mulki. A wannan fannin kam akwai ci gaba, amma abinda yake damuna ni wato matasa ta arewa, wato Hausa, Fulani, bari-bari, ka ɗauka
kuka ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a bude hakan nan a fallace muna yin siyasa kuma kaman a tada wato kaga matasa yana so yayi siyasa amma baya so ya fito ya bada ra'ayin shi a gaban mutane ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne wannan ne yake kawo min dan matsala kuma a tafin da nake kullun na ga masu abinda aka yi baka nan da kai bayi da kai ba wato abin din an yi shi ne wato zai zaka zo kai na dama a baya shi sa wato ina da bukata na samu yanda ka bani magana ga matasa musamman ma matasan wato arewa Hausa Fulani bari bari mu tashi fa mu tashi mu tashi mu karu mu shiga majalisoci mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai kowa ya zabi inda zai shiga domin akwai party dewa yau in ka duba musamman mama RDPC suna da yawa domin a can kaga RDPC suna da kudi suna da yan gwamnati dewa suna da abubuwa dewan da za su yi taimaka ma matasa amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kudi hakan nan domin yan adawa su ma su samu su ji dadi a siyasan da ake yi wato yanda ka fada dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa kasan Cameroon amma matasan arewa akwai kuma aiki
da waɗannan bayanai na Osise Bamanga zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya ko kuma a bibiye mu ta shafukanmu na sada zumunta a Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga Ibrahim Galba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar.
Da farko kamar da aka sani Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yiruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch kenan da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da kuma bangaren Asiya ko kuma ce a kasashen Afirka da yawa, akwai hanya ta farko shi ne amfani da yan leken asiri, wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafansu a cikin yankin Afirka kuma waɗanda mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shi ne wani mutum da ake kira Prince Henry wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mombapas wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806, shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sahok Clapperton wanda aka haife shi a ranar 18 ga watan Mayu na shekara 1788, ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Lander daga shekara 1804 zuwa shekara 1834. Wannan mutumin Ingila ne, ya zo yake Amurka sauko. Akwai fitina nan da yawa wanda suka zo, akwai Henry Bass wanda aka haife shi 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821, da mutumin da ta Jamus ne, ya yi rubutun Larabci, ya yi kuma iya magana da Larabci, ya yi rubutu, ya yi wallafe-wallafe, wanda ya rubuta wani katin littafi mai jirgi guda 5 da Turanci da kuma harshen Jamusanci, a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya, da yanayin yadda ake kasuwanci, da yanayin yadda ake tafiyar da mulki, da yadda mu'amala take a ƙasashen Afirka. Bada bayanai na leken asiri da turawa mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo, shi ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci, abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi suna su kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ɗan jari hujja, wato trading companies kenan a Turance. To idan ka duba za ka ga yankin da ka je na ƙasar Afirka, za ka ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen Afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. Misali akwai British East Africa Company wanda aka kafa shi a gabacin wato Afirka a shekara 1888, wanda shi ne ya tabbatar da kame ƙasar Kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin mallaka, ƙarƙashin wato mulkin Burtaniya har zuwa shekara 1893. Sannan akwai British South Africa Company BSAC, kuma an kafa su a shekara 1889 ƙarƙashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes, wanda suka amfani da ƙarfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara 1923. Akwai kuma UAC, United African Company, wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC, United Trading Company in West Africa. Waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga, gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani, suna tafiya da su ƙasashen su na yammacin duniya. Sannan abu na uku shi ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari. Misali kamar a arewacin Najeriya, an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so, ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba. Misali a arewacin Najeriya irin wannan mulki ya tabbata. Sannan shi ne Lalugat ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a ƙasashen yammacin Afirka, wato area da ya shafi Zanzibar kenan, amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Niyamarai, inda ba su da sarakuna, shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da Shilon Lugat, wanda Shilon Lugat ɗin nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga murƙushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan gari zuwa wancan gari, haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi, suka kashe mutane, suka kwashe da talaka yakin arzikinsu, da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi, kuma sun zo sun tadda kasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda su tabbata ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Kuma ka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma kasar Afirka din. Dole sai dai a taho da kafa, idan an zo kuma za a tadda ruwa, ruwa ba zai bari tura su ketare ba. Da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa. Da suka kera jiragen ruwa manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi, su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su, ko kuma su bautar da su a cikin garinsu ta hanyar sa su aikata ayyukan da ba a biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
Sannan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan, yana cewa shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su ɗora wanda suke so?
To gaskiya ne, akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa. Duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi, to sai su sauke shi sai su ɗora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadinsu. Dole an duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira Sarki Abubakar Dan Ibrahim, wanda aka sauke shi a shekara ta 1904 bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta 1887. Amma aka sauke shi, turawan mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta 1904. Sannan akwai sarkin Bauchi Malam Umaru, wanda ya karbi turawan mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta 1902. Amma duk da haka ba su amince masa ba, ba su yarda da shi ba, sai da suka kama shi suka kai shi kotu. Sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi Ilorin a watan Janairu na shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Zazzau Kwasau, wanda shi suka ɗauke shi suka kai shi Ushishi, daga baya suka ɗauke shi suka kai shi Lokoja a shekara ta 1904, wanda daga baya aka sa wamban Zazzau ya gaji sarauta kafin hakana da sarki. Kaga na uku kenan. Sannan akwai sarkin Bidda Malam Muhammadu Bashir, wanda aka sauke a shekara ta 1901. Sannan akwai Malam Aliyu Dan Sidi, sarkin Zazzau. Sannan akwai Malam Aliyu Abdullahi na Kano, wanda ake kira Aliyu Babba. Bayan an sauke sarkin Zazzau, yana ba da bayanai irin na legen asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su, shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta 1903. Sannan akwai sarkin Musulmi At-Tahiru na ɗaya, wanda yake yadda ya amince ma tura mulkin mallaka, ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular Usmaniya a shekara ta 1903, wanda aka yi yaƙi tsakanin turawan mulkin mallaka da sarakunan Musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin Burmi. Wanda a nan ne da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu, sannan suka naɗa sabon sarki At-Tahiru na biyu. Kaga idan ka duba tarihin za ka cewa mafi yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna. Waɗanda za su bi ba da yawun jama'a su ba. Duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an so shin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa a huta lafiya.
Da haka ne kuma za mu naɗe tabarman shirye-shiryenmu na yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya abokin aikinmu Mahmud Lalo da 'yan'uwa da abokan arziki alhinin rashin mahaifin shi wanda Allah ya yi wa rasuwa a yau. Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahama, Allah ya gafarta mishi ya kuma kyautata makwanci. Allah ya ba da haƙurin wannan babban rashi. In tamu ta zo, ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Wamai na Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Nick. Ni Aisha Mu'azzu take muku fatar asbahi da gari. Ma'asallama.